بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس شاشدا قوات ذو القعدة إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدا تليه إيدا قوم شاترا وان دي 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 دا أكو قوات مارش 1999 إذن جماعة بسمان تابا منا كاراتوكو كما منا بياني دنگاني دا شمفتر أيني هنواتو دمكي أساك مكوان كاران توانا لتافي دزامي الأقيدة الطهاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله كافين متفيدة نيسا muna masu ainihin farin ciki da kuma taya shi wannan babban malami a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani murna a yau sakamakon ainihin wato kyautar girmamawa ta duniyar ainihin musulunci wanda ya samu ta Sarki Faisal Allah madaukakin sarki ya sa alheri akan haka a gidan talabijin na Saudi Arabia yau a labaran da suke na 1 da rabi ko kuma ainihin 3 da rabi daidai da agogon kasar Saudi Arabia aka nuna wannan gagarumin taro irin wannan daraja ta lambar yabo na girmamawa da aka taba baiwa Malam Abubakar Mahmud Gumi a yau ainihin an baiwa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullahu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ƙara mishi himma da ƙwazo ainihin wato ga dangane da taimakawa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mu gushe ba muna bayanai dangane da wannan ainihin shimfida a inda muka yi bayani dangane da aqidatus salaf wa ashabul hadith da kuma muhimmancin wannan aqida da wasu daga cikin littafan da aka rubuta akan ainihin wannan aqida muna cikin kashi na biyu bayani dangane da ilmul kalam da asalin shi da kuma hadarin shi mun yi bayanai a jiya ta taitattu dangane da a takaice hadin rana cikin ilmul kalam to na daga abin da ke nuna maka babban hadari na ilmul kalam kamar yadda muka fara fade a jiya shine su kansu waɗanda suka tsaya suka yi wannan ilimi hidima wajen yada shi ta hanyar karantarwa ko rubutu ko kuma kare shi su da kansu sun dawo ainihin sun barranta daga wannan ilimi a ƙarshen ainihin rayuwarsu to muka ce za mu takaita bayanai akan waɗannan domin akwai inda al-imamu al-tahawi zai yi ishara zuwa gare su mai sharhin wannan littafi babban sharhi ibnu abil izzi al-hanafi in yazo zai bude wannan matsala to muka zo za mu tattauna a inda zaka ji al-imamu al-tahawi yana cewa sai ka samu ɗaya daga cikin su in yazo rasuwa sai ya gigice yana tsakanin gaskata shari'ar da manzon Allah yazo da ita da kuma ƙaryatawa yana tsakanin imani da kafirci shi ba cikakken mumini ba shi kuma ainihin ba kafiri ba sakamakon wannan rudani da ya saka kanshi a ciki to anan zamu dauki ainihin wato abin lura ne daga al-Imam al-Ghazali domin samun abin lura daga wanda ya afka cikin irin waɗannan abubuwa yazo ya dawo shi da kanshi yake bayyana haduran su to yafi ainihin zama wa'azi da kuma ainihin shiryawa kamar yadda Ibn Taymiyyah yace Ghazali ya fada cikin falsafa wanda yake taruda shi ƙarshe kuma ya rasa yadda zai yi fita to amma da ya rasa yadda zai yi fita sai Allah madaukakin sarki ya mishi gamdakatar sai mai wata dabara sai zan duk abin da ya sani na ilmul kalam kawai sai ya ture shi gefe guda sai ya ce shi gaba ɗaya yanzu daga Qur'ani sai hadisi kawai duk wani abu sai ya aje gefe guda ya ce yana ga wannan ita ce hanyar da za ta zama makubuta gare shi amma in dai zai kokarin gyara wasu abubuwa daga ciki har yanzu ana nan a cikin matsala kenan don haka sai ya dauki Qur'ani da Sahihul Bukhari kawai shine ya zama mishi hujja to ainihin wannan malami wanda muka dan tabo daga cikin shimfidar da yawa wannan litafi Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam na al-Imam Ibn Qudama tahqiqin da shi Abdurrahman Ibn Muhammad Sa'id Dimashqi yayi to Abdurrahman Dimashqi yace Abu Hamid al-Ghazali al-Imam Abu Hamid al-Ghazali wanda an fi mishi kirari da Hujjatul Islam alladhi kanat lahu tajribatun marira fi ilm al-kalam hatta qala anhu fi kitabihi al-Munqidh min ad-dalal wanda yake shi Ghazali yana da ƙwarewa matuƙa dangane da wannan ilimi na kalam har ma sai da yazo cikin littafin shi mai suna Al-Munqidh min ad-dalal yace walam yakun ilmul kalam fi haqqi kafiyan yace ni dai ilmul kalam dangane da haƙƙi na bai wadatar da ni da komai ba ba abin da ya kare ni da shi wala lida illazi kuntu ashku minhu shafiyan kuma cutar da nake fama da ita ta aqida to babu abin da ya tsina na mun wajen warkar da ni ita ولم يكن في كتب المتكلمين الا كلمات معقده مبدده yace babu abin da ke cikin littafan malaman ilmul kalam sai zantutuka waɗanda suke a kukkudurce waɗanda suke dauke da rikici zahiratu tanaqudi wal fasad, wadanda yake suna zahiri a bayyane suke wajen ainihin rikici da kuma barna. Wannan magana Ghazali ya fade ta a cikin littafin shi Al-Munkiz min ad-Dalal, daga shafi na 15 zuwa shafi na 17. Ka ji abin da Ghazali ya fadi shi da kanshi. Malam yace wa abdal ghazali yusaqtahu wa inzi'ajahu min ahli al-kalam alladhina sammu anfusahum ulama at-tauhid. Ghazali ya nuna fishin shi da kuma damuwar shi game da malaman da ke da wannan ilimi na kalam, waɗanda suka yi runtu suka sa wa kansu wai su malaman tauhidi ne. Mu'tarifan bima ra'a minhum min al-khusumat. Ghazali ya furcin irin husuma da yake gani tare da su, mutane ne waɗanda suke da sababar da husuma wal munaza'at da rigingimu, wa izhaqi arwahil muslimina, da kuma ainihin zubar da ko kuma kashe ainihin rayukan musulmi. Ma'ana yanzu nan da zarar ka faɗi magana kaza sai su ce kai ridda, jininka ya halatta, sai a kashe ka. Wa takfirihim, da kuma ainihin kafirtar da musulmi. Mubayyinan, yana mai bayani anna naw'a tauhidihim, cewa nau'in tauhidin waɗannan ulama'ul kalami, wannan tauhidi da aka ainihin kawo shi ake karantar da mutane al-wujudu wal qidamu da makamantansu, yace mukhalifun tamaman li tauhidis salaf. Tabbas wannan babu shakka akan cewa yana da cikakken sabani da bambanci tsakanin shi da tauhidin ainihin malaman farko. Thumma sannafa kitaban, sa'annan sai al-Imam al-Ghazali ya rubuta littafi, fi tahziri min ilmi al-kalam, yana tsoratar da mutane game da wannan ilimi na kalam. Wa kana zalika qabla mautihi bi 15 yawman, yana saura kwana 15 ya rubuta littafi yana tsoratar da mutane game da wannan ilimi na kalam. Wasmuhu, sunan littafin, iljamul awami an ilmil kalami, jallin zamin jahilai game da ilmil kalam. Ma'ana ilmul kalam kamar yadda al-Imam Abu Yusuf yake fadi al-Majirin Abu Hanifa, wanda ya san shi to ya zama jahili. Yace tantirin jahili a wurina ni shine wanda ya tsaya koyi ilmul kalam, wanda bai san komai a ilmul kalam ba kuma shine malami. Don haka Imam al-Ghazali ke nuna cewa waɗannan da ainihin suke kiran kansu wato malamai ne na ulama'ul kalami, yace to yana jan ainihin linzamin ka game da wannan ilimi naka. Ina su afta fihi bi hurmati ta'allumi hadha al-ilm, a cikin wannan littafi al-Munkiz min ad-Dalal sai mun zo kan waccan matsala da nayi ishara akan ta, inda shi al-Imam Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi zai kawo mana misalan irin su da halin da suka shiga. Zan zo mana da duk waɗannan littafai na Ghazali ka san su kuma ka san irin barnar da ke cikin su. A nan ne zan tsaya zan tattake wuri zan yi bayani dangane da littafin Ihya'u Ulumiddin, wanda yake mutanen kasar nan tamu da dama da wasu kasashe sun rudu da shi. Ya kamata ka san irin abubuwan da ke cikin Ihya'u Ulumiddin dan ka zama ala basiratin min Allah insha Allah. Ghazali ya bada ainihin fatawa akan cewa haramun ne mutun ya koyi wannan ilmul kalam aw ta'limihi ko kuma karantar da shi. Waɗanda ke jami'o'i da waɗanda suke haya Islamics da sauransu, kaga to sai su nemi mafita ga kansu kenan. Ma'ana waɗanda ake karantar da su to haramun ne dai kai ka koya, sannan kuma ku masu karantarwa to haramun ne ainihin ku karantar. Don haka sai ku san wacce mafita ce. To a kashin gaskiya abin da yafi ba mu mamaki shine ta yaya za a yi a ce an kafa haya Islamic makarantar secondary wadda ke karantar da larabci da addinin musulunci a ƙarƙashin tawagar mutanen da ke cewa sunna suke bi, amma kuma wai don suna son certificate ɗinsu ya samu karɓuwa a ma'aikatar ilimi shikenan sai a saka waɗannan littattafai na ilmul kalam ana karantarwa. Ko makarantar mu ta samu karɓuwa a ma'aikatar ilimi ko ba ta samu karɓuwa ba, mu abin da muke so shine mu karantar da abin da yake daidai don mu samu karɓuwa a wurin Allah. Abin da ake nema kenan jama'a, ba karɓuwa a wurin ma'aikatar ilimi ko kuma rashin karɓuwa a ma'aikatar ilimi ba. Ba zai yiwu ku je kuna karantar da waɗanda nan gaba su ne za su zama malaman ƙungiya ko shuwagabannin ƙungiya ko limaman ƙungiya, kuna karantar da su addinin da yake ta nan ne kuma bid'a ta kunno kai ta shigo addinin musulunci. Ma'ana ku kanku kuna haddasa fitina kenan a cikin addinin musulunci, kamar yadda gashi Ghazali abin da ya ci gaba da cewa ya ce mu'akkidan ala annahu ma sara sharru fil ummati al-muslima. Ghazali ya tabbatar da cewa sharri bai taso ba a cikin al'ummar musulunci illa munzu an zahara ahlul kalami wal jadal, sai da aka samu malamai na ilmul kalam da wannan jayya da jadal da sauransu. Wa anna ala an-nasi, Ghazali ya ce abinda yake wajibi akan mutane ma'rifatu rabbihim, su san ainihin ubangijinsu bi tariqatil qur'ani, ta hanya al-qur'ani, la bi turuqil mutakallimina, ba ta hanya malamai ilmul kalam ba. Jama'a mun ji waɗannan su ne daga cikin abubuwan da ke ƙara tabbatar mana da haɗuran wannan ilimi gashi su kansu masu ilimin waɗanda suka tsaya suka zage suka shafa ma suka yi rubutu akan shi gashi sun tabbatar da cewa wannan ainihin wato ilimi haramun ne a koye shi haramun ne a ainihin karantar da shi sa'annan kuma bai halatta ma ai nazari ainihin a cikin littafin ba kamar yadda wannan littafi yake ishara wanda al-Imam Ibn Qudama ya tahrimun nazar fi kutubil kalam haramcin yin nazari ko bincike a cikin waɗannan littafai na ilmul kalam duk su ne suka haddasar da fitina in ba haka ba dan menene ga alqur'ani da sunna mutun zai dauko wani abu daban duk in kuka duba abin da ya kawo fitintunin dariqa fitintunin da ya kawo na shi'a da makamantansu duk ba wani abu bane shine sakin alqur'ani da sunna wasu suka yi wasu kuma suka yi riko da su aka ce kuma ana son su tafi tare yaushe ne za su tafi tare ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu waɗannan abubuwan da ne bayanai jama'a su ne bayanai a takaice dangane da ilmul kalam da asalin shi da ainihin kuma hadarin shi da bayani akan haramcin koyon shi ko karantar da shi da kuma bayani ainihin akan cewa haramun ne mutun ya ainihin wato yi nazari ko kuma ya rinka bincike a cikin waɗannan ainihin littafai na ilmul kalam Allah ya kiyaye to wannan matsaloli da muke ta tattaunawa akan aqida kullum ainihin ana tambayar mu musalafiya cewa limaza hadha lihtimam bil aqida me yasa ne mu kullum muka tashi muhimmancin mu magana akan aqida magana akan aqida magana akan aqida ba ma magana akan gwamnati kafira ce dagutu kaza kaza limaza hadha lihtimam me yasa muka bada wannan muhimmancin to a takaice idan jama'a basu manta ba a farko wannan shinfida da nake nayi bayani akan cewa na daga cikin muhimmancin wannan aqida shine ita wannan aqida tana hade kan musulmi baki daya saboda dukkan musulmi ya yadda da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya matukar musulmi ne nagari to kaga ashe musulmi za su iya haduwa ta kan abin da suka hadu akan shi sabanin musulmi ba za su iya haduwa akan abin da basu hadu akan shi ba musulmi ba su hadu akan ainihin bin wasu dariku ko bin ainihin kungiyoyin shi'a ko mu'tazilanci ko khawarijanci ko jahamanci ko kuma ilmul kalam ko falsafa ko mantiki ba musulmi sun yi rikici sun yi sabani akan bin waɗannan abubuwa kuma ya zama waɗanda ke da gaskiya su ne waɗanda suka ce ba su yadda wannan ya zama hanyar koyon shari'a ba hanyar koyon tauhidi ba to ashe kaga yanzu aka dauko ilmul kalam kan musulmi zai rabu kenan to menene za a dauka kan musulmi ya hadu shine ainihin aqidar salaf wadda ita mabubbugar ta shine alqur'ani da sunnar da kowa ya yarda da shi to hadin kai kamar yadda ne bayani jama'a shine tushen duk wani alkhairi a cikin addinin musulunci shi yasa kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Anas dan Malik Anas yace wayuwar garin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai rasu safiyar litinin manzon Allah bai samu damar fitowa sallar asuba ba aka tura Abubakar ya wuce gaba yana limanci Anas yace muna cikin sallar asuba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya daga labulan dakin matar shi Aisha sai ya leko wanda dama akwai kofa tsakanin wannan masallaci da wannan daki Anas yace muka ga fuskar manzon Allah na kyalli tana haske kamar takardar alqur'ani yace manzon Allah yayi farin ciki yayi annashi waye ji dadi ganin al'umma baki daya ta hadu akan wani dotti jammalami na addinin musulunci wanda yake Allah da kansa sai da mai kirari da cewa saniya sunaini ma'ana manzon Allah yayi farin ciki da hadin kan al'ummar musulunci a bisa jagorancin Abubakar wannan jagoranci wanda Abubakar yake jagoranci ne da jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jagorancin manzon Allah ko ya kadaitu ne kadai akan alqur'ani da sunna to in yazan haka jama'a ashe in muna son kan musulmi ya hadu dole ne kowa ya watsar da hayaniyar shi da bankaura a zo a hadu akan abin da aka yadda da shi shine alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna dinnan kuma waɗanda suka zo daga baya sun yi rigingimu dangane da yadda za a fassara alqur'ani ko yadda za a fassara sunna saboda wannan ilmul kalam da suka fada ciki amma malaman farko ba su da rigingimu dangane da fassara ta alqur'ani ko ma'anar alqur'ani ko kuma ainihin fassarar sunna ko ma'anar sunna duk wata fassara da zaka ga kamar ta saba wannan sai dai kaga wani yana bayani ne ta bangaren da wancan ba shi yake ba amma ba fassara ce wadda take karo da junanta ba ashe kaga alqur'ani da sunna a bisa fassara da ainihin fahimta ta malaman farko ita ce kadai abin da ainihin zai zaunar da musulmi lafiya kansu ya hadu akan haka ne babban malami alqalin musulunci Abubakar Mahmud Gumi kullun zai fara karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yayi ainihin tabbatar da wannan aqida sai ya tabbatar da wannan tsari sai ya kafa wannan fandisho sai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya dai ga musulmi bai tsayawa nan sai ce matukar musulmi suna karanta alqur'ani da sunna Allah yayi alƙawarin ba zai fushi da su ba sa'annan kuma sai ce babu yadda za a yi kuma alqur'ani da sunna sai a bisa fahimtar malaman farko kaga salafiyancin kenan wato wannan kadai zai hade kan al'ummar musulmi amma khalafiyanci wannan ya kawo tashi fassara wannan ya kawo tashi kowa kuma ya ja tinga ya ce in ba tashi ba wuta to yaushe kai zai hadu kai ba zai hadu ba to saboda haka wannan shi yasa kuka ji muna bada muhimmanci game da wannan aqida saboda hadin kai shine nasara to nasara kuma ba za ta yiwu ba sai kai ya hadu to hadin kai ba zai yiwu ba sai akan abin da kowa yarda da shi in aka daga wannan takarda wannan yace farace wannan yace bakaci wannan yace ja wannan yace koriya kowa yace ba zai sassauci ba ku gaya min yadda za a fita da magana da yacewa jama'ar dake wuri kaza sun ce takardan nan kala kaza ce ba zai yiwu ba amma aka daga ta dukkan suka ce farace kai ya hadu to abin da zai biyo baya sai ku ga ya biyo baya a dan lokaci kadan cikin sauki to din nasarar da muke so zamu samu ya jama'a sai kanmu ya hadu kai ba zai hadu ba fa jama'a wannan yana izala wannan yana dariqa wannan yana shi'a wannan yana maguzanci wannan boka wannan tsubbu wannan dan duba wannan dan bori wallahi kuna bata lokacin ku ne wallahi sai kowa ya saki san zuciya ya kama alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko sai kaga an zauna lafiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma ba dadi zaka ji abin kamar kai in ka saki ra'ayinka ka bi ra'ayin ainihin wane ne ba ra'ayin wane ka bi ba ka bi abin da yake daidai ne dan a zauna lafiya shi yasa zaka ga waɗanda ke bin wannan aqidar duk inda suke duk inda ka je sai ka ce a wane iri ɗaya ne da wane wane iri ɗaya ne da wane ba dan komai ba kadai saboda haka dama gaskiya take duk inda take haka take kwaya ɗaya ce ba ta sabawa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu tambaya ta biyu ana yawan yin ta akan cewa al aqidatu awwalan amil hakimiyya shin aqida ya kamata a fara magana da farko ko kuwa a fara magana akan gwamnatin musulunci tukuna me ya kamata mu kokarin kafawa aqida ko gwamnatin musulunci ma'ana mu ta gogormaya duk inda za a yi masu bid'a game da aqida da shirka su dena a zo a hadu akan aqida ta gari sannan a yi maganar gwamnati ko kuwa gwamnati ya kamata a fara magana in gwamnati ta samu sannan sai a zo a yi maganar gyaran aqida wannan ainihin tambaya an dade ana yin ta to an yi wasu manyan malamai ita sai na ga dacewa in dauko daga abin da suka ce kamar yadda ga wannan bayani ainihin Sheikh Jamilu Zainu wani babban malami ne wanda ke karantawa a makarantar Darul Hadith Al Khairiyya ta Makka ya kawo a cikin littafin shi Minhajul Firqatun Najiya yace al aqidatu awwalan amil hakimiyya aqida za mu fara nema da farko ta gyaru ko kuwa mu manta da maganar aqida kowa ya tarkato ya taho dai kawai a kafa gwamnati sannan ai magana aqida malamin yace ajabat da'iyatul kabir Muhammad Qutb babban malami mai wa'azin musulunci Muhammad Qutb dan uwa ne ga Sayyid Qutb mai tafsirin fi zilalul qur'an ya bada amsa ala hadha akan wannan tambaya fi muhadaratin alqaha fi darul hadith bi makkah al mukarrama a ainihin wato lecture da ya gabatar a darul hadith a kasar makkah wa hadha nafsu su'al ga asalin yadda tambayar take البعض يقول ان الاسلام سيعود من قبل الحاكميه الغافه مالن wasu suna cewa shari'ar musulunci za ta ainihin zo ne ta hanyar a fara kafa gwamnati والبعض الاخر يقول wasu kuma na cewa سيعود الاسلام عن طريق تصحيح العقيده a gwamnatin musulunci za ta dawo ta kafu ne in an fara ingantar da aqida wa tarbiyatul jama'iyya a kuma tarbiyar jama'a a gyara su a tabbatar babu shirka babu bid'a ba munafinci su zama tsaf wasu suka ce sai an fara haka sannan gwamnati za ta samu fa ayyuhuma asahu ala gafata malam cikin waɗannan zantuka biyu wacce ce take da inganci jawabu malamin yace min aina ta'ti hakimiyatu hadha ad-din fil ard in lam yakun du'atun yusahhihuna al-aqida Malam yace idan masu wa'azi suka kasance ba sa gyara aqidar su kuma suna gyara aqidojin wasu to don Allah tayaya ne ma gwamnatin musulunci za ta kafa a duniyar nan tayaya ne a ce misali su kansu shi kanshi mai wa'azin zunzurutun mushriki ne dan bid'a ne to tayaya shi da kanshi yana da matsala ga kanshi masu sauraron shi na da matsala ga kansu to tayaya ba a kafa gwamnatin musulunci wa yu'minuna imanan sahihan ya zama ainihin wato ba su da imani nagari wa yubtaluna fi dinihim fayasbiruna yadda yake za a jarabce su addinin su su hakura idan mutum bai da aqida ta gari ba za a iya jarabta shi hakura ba wa yujahiduna fi sabilillah, yadda yake zasu iya jihadi su tayar da addinin Allah. Fa yuhakkamu dinullahi fil ardi, ta yadda yake yazan addinin Allah ne kawai ake hukunta a bayan kasa. Yace qadiyatun wadiha, wannan mas'ala ce karara, lalle sai an fara gyaran aqida sannan za a yi maganar gwamnati. Domin mu mun ga waɗanda suka zo da sunan yaudara suka fara cewa gwamnati, don haka kowa sai ya samu damar bin su, tunda me shi mushriki ne ko uban shi mushriki ne, don haka masu wa'azi suna cewa kaza shirka ne, to wannan tafiya shi ba za ta yi daidai da tasu ba. Amma can gaba ɗaya ba maganar shirka, ba maganar bid'a, gwamnati ake harin a kafa, sai da tafiya ta nisa sai aka zo aka samu rikici a tsakaninsu. Saboda me? Babu yadda za a yi shirka da shirka ita da kanta su zauna wuri ɗaya a jama'an ƙarfi kusa da mayan ƙarfi, kaga in baka ga suna kowa yana tunkuɗa juna, suna hararar juna, to wannan mushriki ne, wannan mubtadi'i ne. Nau'in shirkan wancan daban da nau'in shirkan wancan, nau'in bid'ar wancan daban da nau'in bid'ar wancan. Saboda haka kuma kowa in yazo cewa zai yana son ai tallanta shi bid'ar, in an ki ai tashin hankali, kuma ba zai yiwu ana tallan wannan ana tallan wannan ba, dole sai dai a kashe daya, wanda aka kashe tashi sai ya ce shi ma bai yadda ba, ai shi ba a kira shi da nufin haka ba, an ce gwamnati ne, to shi yana ga gwamnati nan za ta kafi ne akan tashi bid'a, shi kuma wancan yana ga za ta kafi, don haka sai suka yi ta tarwatsewa a tsakaninsu. Don haka labudda sai an fara yin ainihin at-tasfiya, a tsaftace mutane daga shirka da bid'a da munanan halaye na munafinci da gulma da tsegumi da zinace-zinace da shan giya da cin haramun da ta'addanci. Sa'annan sai a ainihin yi kokarin tabbatar da hukuma ta musulunci, saboda duk wanda kace hayya alal jihad, a taho jihadi, zai taho ya san meye jihadi, ibada ce zai tafi, in an kashe shi ya san bai yi asara ba. Amma shi da kanshi yana tuhumar kanshi game da aqida, ba zai sallama maka kanshi aje a kashe shi ba, zai ga an kashe shi a iska ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Kuma kowa ya ga abin da ya faru a 1987, yau shekara kamar 12 kenan ko, menene ya faru sakamakon rigingimu da aka yi a garin nan? Aka kona churches, aka kona hotels, abin mamaki shine sai ga wanda ke cewa zai yi jihadi ya ainihin je ya fasa hotel, ya kona, ya ainihin kwaso kuɗi, ya kwaso giya, ya sha, kuma ya ruko ainihin karuwa akwato, ya taho da ita ya samo kuyanga. Yanzu wannan tukuna kafin a tafi da nisa, tarbiya ma tukuna ba shi da ita, ba ma a fara magana aqida ba. Me ya kai wanda ya je rusa hotel din da ake sai da giya, me ya kai shi ya sha giya ya yo makil sannan ya taho? To saboda haka kar ku yaudari kanku, ku karantar da mutane aqida. Kullum abin da yake damun dan adam shine wai zai ce to to yanzu ni in na mutu in na je me zan gaya wa Allah? Addinin musulunci kane gwargwadon karfinka ne, gwargwadon yadda ka samu kanka a haka. In ba haka ba, sahabi nawa ya mutu kafin manzo Allah ya kafa gwamnati a Madina? To me kake tunanin Allah ya tuhumce su akai, Allah ya tuhumce su akan cewa me yasa ba su tabbatar da gwamnatin musulunci ba kafin su mutu? Kowa zai yawa addinin musulunci abin da zai iya, gwargwadon karfin shi, gwargwadon halin da ya samu kanshi a ciki ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka sai mallam ya ce ma ya'til hukmu minas sama, ku sani dai da cewa hukunci dai ba zai zo daga sama ba, ma ya tanazzalu minas sama, ba daga sama ne hukunci yake tahowa ba, ko da yake wa kullu shay'in ya'ti minas sama, ko da asalin komai daga sama Allah madaukakin sarki yake tunkudo shi. Allah madaukakin sarki yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna, arzikinku da duk alƙawarin da aka yi muku yana sama. Kuma Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace wa'adallahu alladhina amanu minkum ko la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim, Allah ya yi alkawari sai ya daukaki wasu daga cikinku ya ainihin kafa musu hukuma tsari na musulunci kamar yadda ya tabbatar wa da wasu waɗanda ke kafinku. To kuma Allah ya ce alkawarin da aka yi muku yana sama, amma alkawarin nan kana ji kawai daga sama zai fado haka siddan, ba sai kun yi wani kokari ba, labudda sai kun yi kokari. Don haka mallam ya ce wannan alkawari ba zai tabbata ba, lakin bi juhudin min albashar, sai da wani kokari wanda shi dan adam zai yi, faradahu Allahu alal bashar, wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin farlanta mishi. Walau yasha Allahu lantasara minhu, sai iktibasi ta aya alqur'ani cewa da Allah madaukakin sarki ya so, da sai baku ku kwanta duk abin da kuke so ku yi shi kuma sai ya taimaka muku. walakin liyabluwa ba'dukum ba'dan bi ba'din, sai dai Allah yana son ya jarabci wasunku wani sashi da wani sashi. Sai kun tashi na farko kun nemi ilimi, sannan kun bi menene ya kamata a ilimin, kun yi aiki da shi, to yadda yake in aka tura ku jihadi din nan in ku 100 ne za ku iya zuwa ku fuskanci mutum miliyan 1 ko mutum 1000 babu abin da kuke tunani na tangardar imanin ku amma mas'ala sai ta faru yanzu da zaka kira mutum kace yanzu in ana salla in ana ainihin jihadi to salla in ta kama ya bai a halin jihadin nan wannan hukuncin na fiqhun cikin jihadi ma bai sani ba makiyan nan idan daga gaban mu suke taya za mu sallar tsoro idan daga baya suke taya za mu in muna tunanin za su iya afkowa ko ta ina ya za mu to in muna cikin jihadin ne lokacin ainihin salla yafa Allah ya nuna lalle sai mun yi salla a wannan halin ya za a yi hukuncin salla da ake a cikin jihadi bai sani ba balle hukuncin jihadin shi kanshi amma cewa yake Allah ya kawo yaki Allah ya kawo yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin Bukhari yace la tatamannu liqa'al aduwi kar ku yi fatan saduwa da makiya ku ce Allah ya kawo yaki kar ku yi fatan haka was'alullaha al'afiya ku roki Allah zaman lafiya amma fa idza laqitumuhum in kuka hadu da su fasbiru ku yi hakuri ku dangana saboda haka tarbiya nema ake sai an gina ka ka gino Allah madaukakin sarki na da ikon ran da ya aika annabi ya ce ci gaba da yakar mutane amma sai da aka zauna ana wulakanta shi shi da sahabban shi manzo Allah sai da ya sujuda a jikin Ka'aba aka ibo kashin raƙuma da jininta da mahaifa aka yaba mishi aka sahabbai suka yi ta waɗannan ainihin kafirai suka yi ta kyalkyala dariya suna nuna shi suna kaine shi wannan yana kaine shi su ne mai shegantaka Abdullahi dan Mas'ud sahabi yace ina gani ba yadda zan yi manyan kafirai sun tasa shi gaba suna wulakanta shi wa na iya yace sai na ruga da gudu naje na ga Fatima Fatima ga lalatattun cancan sun je suna manzon Allah wulakanci tazo da yake ita mace ce ta cire mishi wannan kazanta ta tsaya ta zazzage su ta ga ya musu bakaken maganganu manzon Allah na dago kai sai ya daga hannu Allahumma alayka bi Quraysh Allah ka kama Qurayshawa amma lokacin Allah bai ce mishi aje ayi jihadi ba yana kwance wata rana ya lulluba sai wani sahabi yazo yace ya manzon Allah ba za ka roki Allah wulakancin nan da ake mana yayyawa manzon Allah yace kuna da gaggawa ne mutanen da in mutun ya kama addini sai a dauko shi a ce ko ya bar addinin shi ko kuma a tsaga shi bi da zarto amma wannan ba zai sa ya bar addinin shi ba ma'ana ku yanzu ana tarbiyar ku ne ku samu wannan karfin imani in kuka samu wannan karfin imani duk inda za a kada a raya kuna nan akan addinin ku yace ku yi hakuri yace wallahi sai Allah ya cika min wannan al'amarin addini na sai mutun ya taho tun daga Madina Hassan a baya tsoron kowa zai far mishi sai dai tsoron kura ko kirkeci kada zo ta afkawa yan awakin shi da yake tafiya da su to sai da haka ta faru amma sai da aka yi me sai da aka yi tarbiyar su babban misalin wannan shine me Khubayb al-Ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirai suka kama suna ainihin yankan shi daya bayan daya da ran shi har sai da ya mutu amma bai yarda ba saboda an yi tarbiyar shi yanzu kai mari ana kofa maka duk gunkin aka ce yi wa sujuda sai kai baka da imani aqida ma baka santa ba shi yasa ku bari a karantar da mutane aqida ba gaggawa ake ba a to in ka ce wani yana cewa ayi jihadi ayi kaza ayi kaza sai ka same shi tarbiyar da Allah yake tarbiyantu da ita wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum tattali da Allah yake tattali din nan iya harbi ne iya ainihin kirekire ne sai kaga wani babu a kowa shin wuka bai iya ba wani to saboda haka tarbiyar jama'a ake yi tarbiya ta farko a karantar da su aqida su sha aqida ta gari a tace ba wai kawai a ce kowane tarkace da bankauraye taho ba inda ta haka ake jihadi da ba ai nasara a wurin jihadi ba babu yadda zai yi kamar yadda sayyidina Umar sa'ad da ya tura Sa'ad ibn Abi Waqqas labarin da muke bayarwa kwanaki sun tafi kasashen Farisa yayi sai ya bi Sa'ad da wasiqa ya aika mishi da wasiqa yace ka karanta wannan wasiqa kai kanka da kuma jama'ar ka da na hada ka da ita ku sani da cewa kafiran nan da na tura ku yaƙe su fa to Allah suka yi walefi shi yasa Allah ya bada dama akan ku yaƙe su ku halattar da jinin su da dukiyar su da matan su to in fa kuka yi wa Allah laifi irin wanda suka yi wa Allah laifi sai Allah ya zare hannun taimakon shi sai zan wanda yafi wani karfin yaƙi karfin kwanduwa da makami sai nasara akan shi me wannan magana ta Umar take nufi idan waɗancan kafirai yazan sun yi shirka ne shi yasa aka halattar da a yaƙe su kai kuma da ka tafi yi musu jihadi din nan kai ma kana tare da shirka ina ruwan Allah da kai sai Allah ya zare hannun shi to kafirai suna tattali mai yiwa fiye da naku ku karfin imani ne ke taimakon tattalin ku saboda haka ya jama'ar musulmi sai an fara tabbatar da ainihin wato aqida, sa'annan sai a tabbatar da ainihin hakimiyya, ayi tunanin to yanzu kuma ya zaya a kafa ainihin gwamnati. Wannan malami ainihin Sheikh Muhammad Qutb yace la budda an nabda bi tasihil aqida, babu makawa dole mu fara gyara aqida wa tarbiyati jilin ala al-aqidati sahiha, da kuma mu tarbiya al'umma akan aqida ta gari. Jilun yubtala fa yasbiru ala al-bala, yadda yake za a samu wasu al'umma da yake za su iya fadawa wani bala'i game da addinin su sai su yi hakuri, kama sabar al-jilul awwal, kama yadda yake ainihin al'umma farko da suka fada bala'in sai suka yi hakuri saboda an yi tarbiyar su. Intaha. Wannan ainihin fatawa ta kare. Don haka wannan bayanai da muke lalle a shekai ka san to yanzu mu mun kama hanyar kafa gwamnatin kenan. Tunda ne na farko abinda muke nema shine mu gyara aqidar ka tukuna, kai din nan ko ke din nan ko ku din nan. To in aqidar wana ta gyaru, ta wana ta gyaru sai hadin kai. In hadin kai ya samu sai a fitar da khalifa. In aka fitar da khalifa to sai a nemi to yanzu ta wace hanya za a bi a samu gwamnati. To amma ba a samu kyakkyawar aqida ba, kan al'umma bai hadu ba, ba a fara tunanin a fitar da khalifa ba, to yaushe ake tunanin kuma a ainihin wato tunkari neman yadda za a kafa gwamnati din. Saboda haka sai an bi waɗannan matakan jama'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da ya bi waɗannan matakan, kaga ko Allah madaukakin sarki ya fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da kai. Amma sai da ya hakure bi waɗannan matakan, lalle kai ma sai ka hakura ka bi su. Amma kai gaggawa kake yi, gaggawarka kuma dama duk gaggawan nan in ka duba maganar da muka gabatar ce jiya, amfani ne da wani irin ainihin mummunan tunani na hankali, ba abin da zai kai ka sai me sai hallaka. Shari'ar musulunci da ta san hankalinka zai iya jagorancinka da ainihin an bakka da shi, amma sai da aka hada ka da Qur'ani da Sunna. Don haka ainihin wato fakhr dinin razi yake cewa nihayatu iqdamil iqalu uqulu, ƙarshen gabatar da hankali turu sai a kama mutum a daure shi, ƙarshe sai ya zama mahaukaci in dai yana gabatar da hankalin shi. Nihayatu iqdamil uqulu iqalu, ƙarshen gabatar da hankali shine me turu sai an daura mutum wata rana. In dai za a kawo shari'a shi yana ganin menene ya kamata ainihin a hankalce, menene ya dace, menene kaza, ba zai dubi yaya ne shari'a ta tsara ba, shikenan babu abin da wannan matsala za ta kai shi sai ainihin hallaka. Likita ne ya baka ainihin magani yace wannan magani zaka sha shi a kwana bakwai, kullun kuma zaka sha kwaya daya, sai kaga tunda cuta ta yi tsanani duk bar ka hada ka rafke sai yanzu nan a yini daya a yanzu nan, karshen ta sai an sure ka da gudu mota ta nemi ka ihu. Saboda haka Allah madaukakin sarki ce kalla bal tuhibbunal ajila, daga san duniya din nan wanda take mai gaggawa gushewa wannan sai ta haifar da kuma dabi'ar dan adam da Allah madaukakin sarki dama yace khuliqal insanu min ajlin, dan adam an halice shi da san gaggawa. In ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya hakura har ya ban makafa bai kafa gwamnatin musulunci ba, ba shi da ta cewa a Makka, da ya zo Madina sai da ya dubi wani matakai za a bi sannan aka kai ga yadda za a yi. To amma yanzu kawai yau din nan da zafin imani ya shigi mutum, yau sai ka ji yana cewa ya kamata a tashi a yi jihadi, ya kamata a tashi a yi jihadi. Da za ka kauda wannan hirar ka kawo magana a cikin karatu, yanzu sai ka ga yare na kanshi bismillah wannan ba zai iya karanta daidai ba balle Fatiha, wanda yake sahabbai dubi irin tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu. Sayyidina Umar sauke suratul Baqara yi sai da aka yi walima saboda murna, suka ce muka dauko karatu sai mun iya karanta shi, mun yi aiki da abin da yake cikin karatun, sa'annan sai mu koma sai a ƙara mana. To dubi ƙarshe, dubi irin mutanen da aka samu mana, duk abin da ake kokarin a haifar da wani abu wanda yake mai zaune da gindin kanshi jama'a sai ya samu da kakkiyar tarbiyya, sai ka shiga makaranta kana kokarin ka koyi ilimin tattali ko yanayi ko tarihi, shekara hudu sai ka fito ka gama digiri, wanda zai likita ƙarshen ta sai shekara bakwai ko shekara takwas. Amma din me za a ce duk kun gama jami'a, amma shi me yasa aka ce ya dade, saboda zai fuskanci wani aiki ne wanda yake na gyaran lafiyar dan adam. To balle wanda zai fuskanci aikin shirya wa dan adam rayuwa, so ake an kafa hukuma ta musulunci, so ake a kafa ta ta zauna har sai nan da Allah madaukakin sarki ya damatar watsa ta tarwatse. Ba wai kawai a kafa hukumar musulunci, ku da kanku ba ku san musuluncin ba, ko kuma sai da kun kafa gwamnatin musuluncin ku zo kuna fada iko iko, waɗannan suna cewa to wannan ne zai zama shugaba, waɗannan suna cewa mu ba mu yarda dan dariƙa ya jamu ba, waɗannan suna cewa mu ba mu yarda dan shi ya jamu ba, kuma ku zo kun gama jihadi kuma ku zo kuna fitina. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi yasa ya jama'ar musulmi ya kamata ainihin mu yi hakuri mu bi komai akan tsarin da yake. Bayan waɗannan bayanai da na gabatar da su, sai ainihin bayani na ƙarshe, wato kashi na ƙarshe na waɗannan bayanai shine bayani dangane da ainihin al-aqidatu tahawiyya da kuma ainihin bayani akan malaman da suka yi sharhin wannan littafi da ta'aliqat da suka yi da kuma tarihin shi al-Imam at-Tahawi da sauran malamai waɗanda na yi alƙawari tun farko ainihin zan yi tarihin su. Wannan ainihin wato al-aqidatu tahawiyya littafi ne wanda kamar yadda zaka zo ka ji daga bakin manya-manyan malamai, al-Imam at-Tahawi ya rubuta shi, ya rubuta shi ne don ainihin ya bayyana aqidar shi da kuma aqidar ainihin malaman farko. To wannan dama tsari ne na malaman hadisi, kamar yadda ka ji malaman hadisi sai su rubuta littafai su bayyana aqidar su da kuma cewa aqidar nan tasu ta dace da aqidar malaman farko, saboda babu mutanen da ake zalunta daga cikin malamai irin malaman hadisi, saboda malaman hadisi su suka fi baiwa mushrikai haushi, su suka fi baiwa yan bid'a haushi, saboda wannan mushriki yana zaune da yan shirkar shi, yana yi, yana cin abinci, yana rayuwa, malamin hadisi in yazo tuni zai wargaje ta, ba ta da wani mutunci, shi kuma mai ita ba shi da wani mutunci sai ya batta. Wannan dan bid'a mai yiwa an maida shi wani karamin Allah ana bauta mishi, malaman hadisi in suka zo sai su wargaje shi su kafa sunna, shi kenan fitinar shi ta zo, tashin hankalin shi ya zo. To sakamakon haka sai sharri ya fi tsanani akan malaman hadisi don a bata su, saboda wai tunda sun bayyana aqidar ka muguwa ce, sai kai kuma kace to bari kai musu sharri, kace ai kaza ne, to sai su marmaza sai su rubuta littafi akan aqidar su cewa to ga aqidar mu, duk wanda yace maka sabanin haka ce to ƙarya ne, gashi da bakin mu muka fadi. Saboda babu irin kazafin da ba a yi wa malaman hadisi ba. Al-Imam Ahmad sai da kai ana ce mishi mujassim, wai yana cewa Allah na da jiki irin namu, aka je ane mishi kazafi a duniyar ainihin musulunci. To dan haka zaka ga duk abin da ya shafi bangarorin aqida sai kaga al-Imam at-Tahawi yayi magana akai, yayi magana dangane da aqidar mu, dangane da Allah madaukakin sarki, cewa Allah ɗaya ne a wurin mu. Aqidar mu ba ta daidai da irin ainihin aqidar masu cewa Allah biyu bane, ko Allah uku ne, ko Allah da yawa. Mecece aqidar mu game da Annabi sallallahu alaihi wa sallama? Ya fada dukkan bayanai da suka tattaro dangane da aqida sai da ya fada. To na daga cikin sharrin da galibi ake ainihin yi mana mu salafiyya, ana cewa ba ma kaunar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, muna zagin sahabbai, ana cewa ainihin muna zagin malaman fiqhu, duk sai da ya magana akan wannan. Dan haka koda baka kaunar mu, daure tunda yake malamanka malaman bid'a sun saka maka lalataccen tunani game da mu, to ka daure ka rinka lallabowa ko a wani lungu kana makalewa loud speaker tana kai maka abubuwan da muke faɗe dan kaji daga bakin mu, kuma ba ma shakkar kowa sai Allah balle a ce mun rage ko mun boye ko mun sakaya, ba mu da aqida irin ta yan shi'a cewa in kana cikin ahlus sunna ko wasu mutane da ba jinsin ka ba ka faɗi abin da za su ji dadi. Abinda mu za mu duba kawai menene za mu faɗa, Allah ya yarda da mu, bamu damu da cewa mu faɗa wani ya yarda da mu ba. Kamar yadda Imam al-Bukhari ya ce, da mai yabona da mai zagi na ya ce ni duk ɗaya ne a wurina, don kai da ke yabona ban faɗa don ka yabe ni ba, don haka in ka yabe ni ban ma san da kai ba, tunda ba don kai ne ba. Kai kuma da ke zagi na ya ce ban damu da kai ba, don dama ban faɗa don in zage ka ba, amma na faɗa ne don na ga haka shi ne daidai. Saboda haka duk wani bayani da kaji, yanzu sakamakon matsalar ruqa da muke yi muna magana da aljanu, sai aka ce mana bokaye, zaka ga cikin wannan littafi yana nan, zaka ga matsayin mu dangane da bokaye, wanda yake kai baka taba ba amma taba samun wannan bayanin game da kai, kai baka ma san bokanci ba, to akwai hakirin waɗannan bayanan, ai suwa na ai bokaye ne, saboda kadai kai karatunka bai kai yadda zaka gano matsala kaza ba, shikenan sai ka ce ai kaza to kaza ne. To duk in ka zo nan sai ka ji waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Wasu sai su ce ai suwana suna zagin malaman fiqhu, zo zaka ji daga bakin mu meye matsayin malaman fiqhu a wurin mu. Wasu suna cewa ai muna zagin ahlul baiti, ba ma san mutan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, zo zaka ji aqidar mu dangane da ainihin mutan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wasu suna cewa ba sa ainihin aiki da ainihin sunna sai alqur'ani kawai, duk waɗannan fa sai da aka danganta mu zuwa gare su jama'a, duk sai da aka danganta mu zuwa gare su. To in ka zo kana bi a hankali sai ka ji duk mun faɗi matsayinmu akan waɗannan abubuwa ba tare da muna shakkar wani abu ba, kuma ka tabbatar har ga Allah abinda muke faɗe daga bakin mu haka yake a zuci, domin Allah shine shaida akan abinda muke faɗi, kuma zai tambaye mu a ranar alkiyama. Walau anna idza mutna turikna lakana almautu rahata kulli hayyin, walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in. Da a ce in mun mutu an kyale mu a kabari kenan, sai a ce mutuwa ta zama sauki. Da sai a ce wani ya mutu ya huta, amma wani ya mutu a ce wani ya mutu ya huta, a'a, yace sai inda kyale shi za a yi kawai. Yace amma in ka mutu tayar da kai za a yi a tambaye ka, in aka tayar da kai ba daga tambaya an kyale ka ba, sai in ka dace da ainihin abin da aka tambaye ka yayi daidai. Saboda haka ya jama'ar musulmi, ku yi wa kanku adalci, domin kamar rago ne aka ce khanatikhin sakhratin yawman liyuhiha, rago ne yaje yana karo da marmara da dutse, ya kamata a ce rago tausayawa marmaran nan, sai a ce rago ka tausayawa kanka. Duk abin da zaka je kana fadi akan mu, ko ka zage mu, ko kai mana kazafi, ko kai mana sharri, ka tausayawa kanka. Kane wa kanka damage ne baka sani ba, tunda mu ba mu san kana zagin mu ba. To ranar alkiyama zaka iya daukar nauyin wannan? To abinda ake magana kenan, alaikum anfusakum, haka Allah yake, ji da kanka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, ka ji da kanka. To amma dan adam, dama Bahaushe ya mishi kirari yace kowa ya daka rawar wani, ya rasa turmin daka tashi. Shekaru 40 in su aka diba maka, ko 80 ko 100 a duniya, an dibar maka ne dan daidai da kai da rayuwarka. Da zaran ka shigo da rayuwar wani ciki, sai kai kallalan ma ya kabi ma amara. Abinda aka ce kai ba kai ba, saboda ka hado da na wani. In aka diban maka aiki a yini guda aka ce kai, a zahar nayi kai rabin aikin ka, sai kuma ka je ka dauko wani aiki da ba shi aka ce kai ba, sai kai tayi halla asar, sai da la'asar tayi kuma sai ka zo ka ci gaba da naka, magariba nayi kuma sai ka ce ga lokaci ya kure kuma baka gama ba, kai adalci kai daidai baka. To abinda ake so da kai kenan, dan haka ka zo ka ji aqidar mu daga bakin mu insha Allahu ta'ala. Amma ga kadan daga cikin bayanan da malamai suka yi dangane da wannan littafi na al-aqidatu tahawiyya, zan dauko mana ne daga babban malami ainihin al-sheikh al-imam qabil qubati تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى سنة 71 هجرية يارس هجراء النبي نادى شكرو تلي بقوي دا سبعين دا ايا ونن مالني الماجرين الماجرين ابن تيمياني يو شكرا تلي شدا دا 40 دا تقوز دا سوا الله يافيشي اتكي اللي تافنش ميسونا معيد النعم ومبيد النقم a cikin shafi na ainihin wato 22 zuwa 23 a tsohon bugu, ko kuma shafi na 27 a sabon bugu, ga abin da yace. Yace wa hadhihi al-madhahibul arba'a walillahi alhamdu fil aqidati wahida, yace waɗannan mazhabobi guda hudu, Hanabila da Ahnaf da Malikiya da Shafi'iyya, yace mun gode wa Allah da ya zama wajen aqida duk abu ɗaya ne, illa man lahika minhum bi ahli al-i'tizali wa at-tajassum, sai dai waɗanda suka yi tawaye daga cikin ka'idar mazhabin suka koma suka haɗu da mu'tazilawa ko kuma mujassima, masu siffanta Allah da gaɓoɓi irin gaɓoɓin halitta. Wa illa in ko ba haka ba, fajumhuruha ala alhaq, mafi yawancin mutanen da ke bin mazhabobi huɗu ɗin nan, to akan gaskiya suke, yuqirruna aqidata abi ja'far at-tahawi, suna tabbatar da cewa wannan aqida ta al-imam at-tahawi gaskiya ce, التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول, wanda yake malamai tunda har zuwa daga baya sun rungume ta, sun karbe ta, sun yadda da ita. A takaitan takaitawa, abinda ainihin wannan malami ya fada kenan, kaji yau kamar shekaru 600 ainihin da rasuwa, amma kaji yabo da kirari da yawa wannan ainihin littafi na al-aqidatu tahawiyya. Sannan dubo ta ishara da yace mazhabobi hudun nan mafi yawancin su akan ta suke, sai dai wanda ya tawaye, domin malaman mazhabobin kamar yadda zaka zo ka ji a farkon wannan littafi, wannan ya karatu wurin wannan, wannan ya karatu wurin wannan, galibi ko dalibi yakan aqidantu da aqidar malamin shi. Al-Imam Abu Hanifa shike babba, to zaka ji ya ce ya rubuta wannan littafi ne a bisa aqidar Al-Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa kuma malamin Maliku ne, Maliku kuma ya karantar da Shafi'i, Shafi'i kuma ya karantar da Ahmad ibn Hanbali. To amma abin mamaki, dukkan su aqidojin su daya, amma sai aka samu wasu cikin ƴan mazhabar kamar yadda na faɗa a kwanakin baya, sai suka koma suka saki aqidojin malaman mazhabin, sai suka yi riko da fiqhun nasu, amma wajen aqida sai suka koma wata hanyar, kamar yadda ainihin ne bayani cewa in banda kamar irin su mai risala, wanda yake shine ya kwatanta irin kasancewar shi mabiyin Imam Malik wajen aqida da wajen mazhabi. Amma dubi ainihin Abdul Wahid ibn Ashir, kamar yadda ne misali akan shi, wajen mazhabi to Maliku,
amma wajen aqida fa sai ya ce ainihin sai abi ash'ari. Aqida ash'ari din kuma lalatacciya, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Akwai malamin da yawa wannan littafi ainihin wato ta'aliki banda ta'alikin da Albani yayi akan wannan bugu na Albani, shine wanda yake buga littafin Sheikhul Albani a da can, shine Sheikh Zuhair Shawish, yace wa aqidatul imam at-tahawi hiya aqidatu ahli sunna wal jamaa. Aqidan nan ta al-imam at-tahawi to ita ce aqida ahli sunna da sauran jama'ar musulmi. Dan haka muna fatan ya ku ahli sunna kada hasadar kadai danni ke karantar da wannan littafin yasa ku soke littafin. Ni dai ku soke ni in yaso Allah ya muku hisabi in bai yafe ku ba. Amma wannan littafi kar ya zama saboda kiyayyata da kake ka soke shi, wallahi tallahi sai ka hallaka. Ya kamata ka rinka yi wa kanka adalci, baka kaunar wane to rashin kaunar nan ba ta da alaka da kuma ka soki abin da yake daidai ne yana karantarwa. Jama'a mun gane wannan da kyau, saboda haka ashe in ka zo kai a matsayinka na ahlus sunna kana sukar wannan littafi dan dai wanda ke karantar da shi ya ki je ya rijista da kungiyarka ko ya ki karbar dariƙarka ko ya ki bin mazhabinka ko ya ki ainihin mubaya'a ga shugabanka, shikenan sai ka je kana sukar aqida. Ashe kana sukar aqidar ka ne baka sani ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka yace aqida ce ta ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi, al-muttafaqu ala ittiba'iha min ulama'i al-umma, wadda malaman al-umma musulunci baki daya sun hadu akan bin wannan aqida. Li'annaha wafaqat mu'taqid ulama'i hadhihi al-milla, saboda wannan aqida ta tahawiyya to ta dace da aqidar malaman al-ummar musulunci. خلال قرون متعدده او ainihin wato zamani mai yawa, wa minhum daga cikin su malaman farko limaman da suka dace da wannan al-a'imma, akwai limaman fiqhu Abu Hanifa an-Nu'man wa Malik wa Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal ibn wa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa aktharu atba'ihim, da mafi yawancin mabiyan su. Abin da yasa ba a ce da dukkan mabiyan su ba, saboda an rinka samun mabiyan su waɗanda suka rinka fantarewa wajen aqida sai su tura Maliku gefe guda, ce Imam Malik bai da aqida mai kyau, dan haka sai a ture shi gefe guda sai a dauki fiqhun shi. Shafi'i bai da aqida ta gari sai su ture shi sai su dauki ainihin wato fiqhun shi. Yaushe ne mutum ka tuhumce shi da muguwa aqida kuma zaka dauki fiqhun shi yayi kyau? Tun daga nan suka fadi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To haka yanzu ma nan sai kaga mafi yawancin masu mana kazafin cewa wai muna zagin malaman fiqhu. In ka koma sai ka samu mu mas'ala ce mai yiwa wani malamin fiqhu ya fada, sai muka ce wannan mas'ala kuskure ce saboda ta saba hadisi kaza, Allah ya yafe shi. Wai zo a wurin su wannan zagi ne, wai dan menene kawai tunda dai mai risala ya fada kawai ba za a bi ba, to wai wannan shine zagi a wurin su. To idan mu muna tuhuman mai risala ne a karkashin da'awar su da suke ta wajen fiqhu, su kuma suna tuhuman mai risala ta wajen aqida, to wacce tuhumar tafi muni cikin tuhumar guda biyu? Tasu da suke suna tuhumar shi game da aqida, na gaya muku a garin nan aka zo ana latta ana cewa ai hankali da aqidar risala ba ta da kyau, fiqhun dai a rike shi. Allah ya kiyaye. To shine malam Zuhair abin da yake bayani, sai yace kama annaha aqidatul imam Abul Hasan Ali ibn Isma'il al-Ash'ari, kamar yadda yake wannan aqida ta tahawi ita ce aqidar al-imam Abul Hasan al-Ash'ari, wanda suke danganta kansu gare shi suna cewa su ash'ariyawa ne. Allati istaqarra alaiha qawluhu akhiran bil jumla, wanda yake a ƙarshen al'amarin shi a takaice ya tabbata akan ta, to ta dace da wannan aqidar. Amma su mafi yawanci in kuka duba sai suka dauki aqidar Abul Hasan al-Ash'ari ta tsakiya, tabbatar da siffofi guda bakwai da kore sauran siffofi na khabariyya. Ya fita daga mu'tazilanci, bai zama ahlus sunna ahlus sunna salafi ba, sai zan yana nan a ahlus sunna amma khalafi. Allah ya kiyaye. Walam yashadda anha illa man ushriba fi qalbihi naw'un min al-i'tizal, ba wanda ya fantare wannan aqida sai wanda aka shayar da ainihin zuciyar shi wani nau'i na mu'tazilanci wal jahmiya ko kuma jahamanci ko rasufofi. Wa munasabata sunna as-sahiha al-adawa, da kuma wanda ya kafa iyayya tsakanin shi da ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihiya. Don haka duk wanda aka ji yana sukar wannan littafi al-aqidatu tahawiyya, sai a zaunar da shi me yasa kake sukar ta? Kana sukar ta ne tsakaninka da Allah a ilmance, to menene dalilanka? Ko ko kana sukar ta ne saboda kana sukar ta kai aqidar ka tayi daidai da aqidar mu'tazila ko jahmiya ko kuwa kiyayya sunna, ko kuwa saboda wani yazo yana karanta ta ne shi yasa kake sukarta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan shine a takaitaccen bayani dangane da aqida ta shi al-Imam at-Tahawi din. Abin da ya rage mana yanzu shine mu takaita bayani dangane da sharhohin da aka yi wannan littafi. Gaskiya wannan littafi ya sha sharhohi da dama, amma abin mamaki mafi yawancin waɗanda suka yi sharhin littafin ba su dace da aqidar shi kanshi al-Imam at-Tahawi ba, don haka sharhin nasu bai yi armashi ba, kuma don haka mafi yawancin sharhohin nasu ba a mako buga su ba, suna can a ainihin rubutun hannu. Saboda mai littafin abin da yake tabbatarwa su kuma bai yi musu daɗi, murɗe shi suke. To ina maganar sharhi, madadin haka sai nasu mana. Wannan ainihin bayanai da zan takaito mana daga ainihin wannan sharhi na al-Aqidatu at-Tahawiyya ne na Ibn Abil Izz al-Hanafi, wanda ainihin Shu'aib Arna'ut ya yi tahqiqi, ya yi takhrijin ainihin hadisan da shi da minista na Awqaf na Saudi Arabia, Dr. Abdullahi Ibn Abdul Muhsin al-Turki. Jama'a mun fahimta, sun kawo bayanai akan sharhohin da dama. Daga cikin sharhin akwai sharhin da wani malami mai suna Ismailu dan Ibrahim dan Ahmad al-Shaibani yayi, wanda wannan malami ya rasu hijira na da 500 da ainihin an haife shi hijira na da shekara 500 da hudu, ya rasu hijira na da shekara 629. Sai kuma ainihin wani sharhin wanda suka ishara akan shi, wanda wani malami Najmuddin Ibn Abdullah al-Turki shi ma yayi. Sai kuma sharhin wani malami Ibatullah Ibn Ahmad shi ma yayi. Sa'annan sai kuma isharar da suka yi zuwa ga sharhin da wani malami mai suna Mahamudu dan Ahmad dan Mas'ud al-Dimashqi al-Hanafi shi ma yayi. Sai kuma sharhin da Sirajuddin Umar ibn Ishaq al-Hindi yayi. Sai sharhin da kuma ainihin Muhammad ibn Mahmud Akmaluddin shi ma yayi mata sharhi. Sa'annan kuma sai sharhin al-Maula Abu Abdullah Mahmud ibn Muhammad ibn Abi Ishaq al-Faqih al-Hanafi shi ma yayi mata sharhi. Sai kuma ainihin sharhin da Kafi Hassan Afnadi yayi mata, da kuma ainihin wasu sharhohin waɗanda yake ko sunan masu suma babu, waɗanda yake sharhin ne kawai amma babu sunan waɗanda suka yi su, sun kawo kamar lissafin guda hudu. Sannan daga kusa da ƙarshe suka kawo bayani akan sharhin da Sheikh Muhammad Ibn Abubakar Al-Ghazzi Al-Hanafi yayi, wanda aka fi sanin shi da ainihin wato Ibn Bint Al-Humairi. To sannan sai sharhi na ƙarshe shine sharhin da Al-Imam Al-Allama Al-Faqih Sheikh Abdul Ghani Ibn Talib Ibn Hammada Al-Ghunaymi Ad-Dimashqi Al-Hanafi yayi. Wannan sharhin to shi an buga shi da tahqiqin ainihin wato wasu malamai guda biyu, Muhammad Muti Al-Hafiz da kuma ainihin Muhammad Riyad Al-Malih. Wannan sharhin ainihin an buga shi ana kuma yada shi. To amma wannan sharhin bai samu shahara kamar wannan sharhin da zamu yi magana akai ba. Wannan sharhin da zamu yi magana akai na Ibn Abil Izz Al-Hanafi shine ainihin kirarin da kajiran nan mun yi. Muka ce rawar giwa kidan sai toro, ma'ana wannan malami al-Imam at-Tahawi aqidar shi aqidar salaf. To sai aka samu wani salafi dan uwan shi sai ya sharhi littafin, don haka sai ya dace. To wannan sharhi na Ibn Abil Izz Al-Hanafi shine yafi shahara a duniya, shine yafi tarbuwa. Ahmad Shakir yayi mishi tahqiqi, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi takhrijin hadisan cikin sharhin, sannan kuma wannan malami Shu'aib Arna'ut shi ma yayi. To waɗannan sharhohi manya sune zamu rinka bi, wato wannan babban sharhi. A duk inda ya zama Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya takaita ko bai kawo sharhi ba, in mun ga akwai bukata, in ka ji mun ce Ibn Abil Izz Al-Hanafi ya faɗi a cikin nashi sharhin, to shine wannan ainihin babban sharhin wanda kake gani. Kuma waɗannan sharhohi zamu rinka bin ko wannan da Albani ya takhriji ko wannan da Shu'aib Arna'ut ya ainihin ya takhriji akai. Saboda wannan mas'aloli shi al-Imam at-Tahawi ya faɗe su ne a jiddunkule. Zai ce mun yi imani da kaza, mun yarda da kaza, kaza ba mu yarda da shi ba. To kaga waɗannan abubuwan idan kasashe ne waɗanda an shayin bayanai dangane da aqida ta salafu, to abu ne mai sauki sai ainihin a karantar da su a gurguje haka. Amma kasashe irin namu wanda yake al-wujud wal-qidam da sauransu ya riga ya ainihin samu zama a zukatan mutane, to lallai aka zo kan mas'ala sai an tsaya an yi cikakken bayani akai. Ƙarshe nasihar da muke shine, malamai masu karantarwa a Islamiyya ko masu karantar da mata ko yara ko maza, su tabbatar da cewa sun daina karantar da irin waɗannan littafai da suke karantarwa, kamar littafan da ke magana dangane da ainihin aqidoji na Asha'ira, wato kamar irin su littafin Hayatul Islam. Wannan sharri kuke karantawa ba alkhairi ba. kuma ku sani da cewa tunda hanyar da kuke bi kuke karantar da tauhidin nan ba hanya ce da ta halatta a musulunci ba. Na farko dai tukuna kuna yin ta'addanci dangane da aqidar musulunci. Na biyu kuma ku sani da cewa albashin da ake ba ku tunda mugun aiki kuka yi wanda yake ya haramta, to haramun ne ku ci wannan nau'i na albashi. Don haka ko dai a haɗu a ba komiti shawara cewa ga abin da ya kamata, ku sanya littafin muqarrar tauhid kuna karantar da su mana, ko ku sanya littafin usuluddin na Muhammad ibn Abdul Wahhab, ko kuma ku sanya ainihin wato wasu littafai waɗanda suke karɓaɓɓu ne a cikin addinin musulunci. Idan ba ku da irin waɗannan ƙananan littafan, insha Allah in kun zo wurin mu zamu ainihin yi muku nuni zuwa ga littafan da suka dace. In ma kuna da bukata mu ba ku ainihin ku buga wanda ya dace a karantar da maza, ko a karantar da yara, ko a karantar da mata. Amma wallahi ba daidai bane ku ci gaba da karantar da waɗannan abubuwan da waɗanda suka rubuta su ma sun yi wurgi da su. Kasashen Tunis da sauransu da suka rubuta muku Hayatul Islam da sauransu, tun sun watsar da su sun daina karantar da su don sun gane ɓata lokacinsu suke yi. To amma ku kuna nan rana na faduwa akan ku a yammacin duniya kuna ƙara karantar da bakin karatu bakar aqida, ƙarshe sai a zo a haifar da miyagun malamai. Sai kaga malami an ce malamin ahlus sunna ne, amma sai kai mamaki kuma bashi da aqida ahlus sunna, aqidar da yake da ita irin su ɗaya da aqidar wancan malami da ya gama magana akan shi ɗan ɗariƙa, yadda wancan yake ash'ari shi ma ash'ari ne. To yaya kuma irin wannan matsala an rabu kuma an je an haɗe can kuma akan ƙarya? Saboda haka lallai ne a tabbatar da an samu gyara akan haka. Surutu da za su je su nemo ku daina damuwa da surutu, ku ci gaba da karantar da mutane addinin musulunci, wallahi har sai sun waye gari sun rasa abin da za su faɗa. Amma kuna jin tsoron za su yi surutu akan ku? Surutu tunda aka fara da'awa akan sunna suke surutu kuma ba su daina ba. To me ya kamata ku karantar da abin da yake daidai don me? Domin ku samu ainihin yarda a wurin Allah madaukakin sarki. Allah ya ƙara shiryar da mu. In ba amanta ba na ce dama bayan waɗannan bayanai zan yi bayani kuma ainihin wato dangane da ta'aliqat. Wannan littafi an samu ainihin wani babban malami Al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz yayi wa littafin ta'aliqi. Sannan mun ce za mu rinka bin wannan ta'aliqi wani lokaci a inda ya kama mu bi wannan ta'aliqin. Wannan ta'aliqi na ainihin bin Baz yayi shi takaitacce ne kwarai da gaske, domin daga dan ya dari girman ainihin al-aqidatu tahawiyya din ka ganshi al-aqidatu tahawiyya lil imam at-tahawi bi ta'aliqi samahati Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz. Karami ne ta'aliqin amma yana dauke da fa'idoji masu yawa, wani lokacin shi zamu rinka bi insha Allah akan wata matsalar. Sannan akwai wani babban malami Al-Sheikh ainihin wato Muhammad Ibn Mane. Wannan Al-Sheikh Muhammad Ibn Abdul Aziz Ibn Mane shi ma yayi ta'aliqi akan al-aqidatu tahawiyya, amma wannan ta'aliqi nashi Al-Sheikh Al-Albani ya shigar da shi a cikin nashi ta'aliqin. To dan haka zamu kawo tarihin bin Baz, zamu kawo tarihin shi kanshi ainihin wato Muhammad Ibn Mane, sannan kuma sai shi kanshi wannan ta'aliqi da zamu bi na shi Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Shi Zuhairi Shawi shine ya fara buga shi asali. Lokacin da ainihin Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta shi, sai aka samu daya cikin ƴaƴan Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mai suna Abdul Musawwir, sai ya copy littafin sai aka danka shi ga shi Zuhairi Shawi. Lokacin saboda yaƙe-yaƙe da ake ta yi a Lebanon, sai aka samu kamar shekaru 3 zuwa 4 ba a samu buga littafin ba sai daga baya. Bugun farko na wannan littafi shine ya fito haka yadda kake ganin shi da fadi, Al-Aqidatu Tahawiyya Sharh wa Ta'liq Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Maktab Al-Islami. Wannan shine bugun farko wanda yake shine tsohon bugu kenan, wanda galibi shine ainihin a hannun jama'a. Sannan sai sabon bugu wanda yake gashi shine wanda zan rinka rikewa a hannu, Al-Aqidatu Tahawiyya Sharh wa Ta'liq Muhammad Nasiruddin Al-Albani I'idad wa Taqdim Zuhairi Shawish Al-Maktab Al-Islami. Duk ɗaya ne, sai dai wasu ƙarin bayanai wani lokacin da shi Zuhairi Shawish yakan yi akan ainihin bayanan da shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake, amma duk ɗaya ne daidai wa daida da wadda take hannunka, babu bambanci. Sai dai kawai wani lokacin idan Al-Sheikh Al-Albani ya ce a duba littafi kaza, shafi kaza ko hadisi kaza, to sai zama wannan littafi wannan magana yayi ta da dadewa ne, kuma an sake bugun littafin ya zama madadin shafi na 10 misali ya zama shafi na 12, sai Zuhairi sai ya ce to shafi na 12 ne. Kawai dan bambancin kenan. Ina fatan mun gane. Kafin ainihin wato mu fara karatun littafin, har wayo in ba a manta ba na ce akwai tarihin shi kanshi Al-Imam At-Tahawi da zamu yi mai littafin. Sannan kuma da ainihin tarihin shi kanshi Al-Imam Izzuddin ainihin wato shi Ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Wannan ainihin wato